Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya daidaita ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Sunana Abdul Mumini Inkiya Sarki Abuja. A ranke da kadi ba ga gurin ne jama'a suka cika.
Jam'iyyar APC ta gudanar da babban taron zaben shugabanni. Shugaban kwamitin tantancewa Sanata Ahmad Sani ya ce Adamu Tsimole ya tsaya neman shugabancin ba hamayya.
Wannan siyasa ne. Jihohi suka zauna suka kai karshe kowa ya jaye ma Adamu Tsimole ya zama dan takara ba hamayya.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan kasafin kudin bana da zargin yan majalisa da zabge kasafin da cusa bukatunsu. Yan majalisa sun ce a'a aikin su suka yi. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ba da shawara.
Ai maza maza a fito da kudade biyan yan kwangila a kan kari abinda zai taimaki noma da wuri masana'antu kirkiran aikin yi.
Rundunar DSS ta yi awon gaba da Sanata Abaribe don ya bayyana inda Nnamdi Kanu ya buya don shi ya tsayawa Kanun aka ba da bailinsa. Yan Najeriya na san barka biyo bayan nasarar Super Eagles ta cin kwallaye biyu da Ahmad Musa yi kan kasar Iceland a gasar kofin duniya a Rasha. Nasura da Maili Kamara Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambar Gacikun daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yusuf Gacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambari Gacikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar. To sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiya, to da je ya anso zakkar sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya? Dan me mutum bai je ya zauna gidan uwarshi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka anshe na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi kuwa Rabaran Samun Lado cewa yayi.
To assalamu alaikum ƴan uwan ƴan arewa, ni ne Pastor Simon M Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu. Wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musafaha da juna, musulmi da Kirista da wanda ma ba shi da addini. To don haka ina kira ga ƴan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya muhimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da